من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 26 ga watan Ramadan Hijira 1446 wanda ya daidai da 26 ga watan March miladiya 2025 kuma yanzu haka muna cikin daren 25 ga watan Ramadan 27 sai dai kuna sani daren 27 so muna godiya Allah Ubangiji da ya kara ba mu dama na zama don rufe wannan tafsiri insha Allah a yau muna roƙon Allah Ubangiji ya karɓa ayyukanmu akwai abin da ya kamata mu ƙarasa kafin rufewa insha Allah akwai ayoyin da muka sako a gaba jiya muke ƙoƙarin fahimtar su to malam zai dan karanta mana su sannan sai mu bi su a hankali insha Allah mu gama su a takaice matuƙa sannan sai mu jira akwai dan uwa malam Misbahu Ishaq wanda insha Allah zai zo ya dan yi mana nasiha ta ƴan mintuna kaɗan musamman akan muhimmancin ilimi da kuma aiki da shi idan mutum ya samu ilimi to babban abin da yafi dacewa shine kuma ya aiki da shi ilimin to shi ilimi babbar fa'idarsa shine a ce kai aiki da shi duk abin da zaka samu na ilimi matukar baka yi aiki da shi ba to sai zama wato zai zama hujja ma a kanka so insha Allah zan ba shi ɗan mintuna sai ya zo ya gabatar mana da nasiha akan ilimin muhimmancinsa da kuma wannan sannan daga baya kuma idan ya kammala insha Allah sai mu yi addu'o'i da godiya da fatan alkhairi akwai mutane da yawa waɗanda sun buƙata a yi addu'a akwai waɗanda ma ba su ci a yi musu addu'a ba amma kuma ya zama dole a yi musu addu'a insha Allah sai mu yi wannan addu'o'in in ya so sai mu tashi sai mu yi sallama da juna shikenan sai mun haɗa a idi insha Allah so idan malam Misbahu ya zo sai ya matso daga kusa yadda mun kammala kawai sai a yi abin da za a yi mun fara karatu cikin suratul jasiya kuma muna ƙoƙarin fahimtar wasu ayoyi aya ta uku da ta huɗu da kuma aya ta biyar da haka malam su zai sake karanta mana insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما
mun yi kokarin mu yi la'akari malamai sun ce lalle ya kamata a yi la'akari da abubuwan da Allah ta'ala ya rufe surar ya rufe ayoyin da su aya farko an ce aya ce ga masu imani sannan ta biyu an ce ayoyi ne waɗannan ga waɗanda suke da yaqini sannan kuma aya ta uku an rufe ta da cewa abinda aka ambata a cikinta aya ce ga waɗanda suke da hankali mu ji dama Allah ta'ala ya sha magana akan su waɗannan abubuwan guda shida a gurare daban-daban cikin Alƙur'ani. Kai ka ce ma Alƙur'ani cike yake dam da jan hankalin mutane akan waɗannan abubuwan guda shida. Halittar sama da ƙasa, Allah Ubangiji ya yi magana akan halittar sama da ƙasa a gurare daban-daban cikin Alƙur'ani. Ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, ba sau uku ba. Sannan halittar mu a karan kanmu, Allah Ubangiji ya halicci mutane, ya yi ta bayani akan halittar mutane ɗin nan ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba. Haka nan halittar sauran dabbobi, su ma Allah Ubangiji ya yi ta faɗa mana cikin Alƙur'ani cewa shi ya halicci dabbobin nan da irin nau'in ma yadda ya halicce su, da kala-kalansu, da kuma abin da ya sa ya halicce su ɗin. Haka nan canjawar dare da yini, shi ma wannan abu ne wanda Allah Ubangiji ya yi ta magana a kansa cikin Alƙur'ani sosai a gurare daban-daban. Allah Ubangiji ya yi ta jan hankalinmu a kan lalle mu riƙa lura da canjawar dare da yini. To haka nan canjawar iska, wata sirifin riyah, canjayawar iska, wato iska ta zama a tana wani ɓangare, sannan daga wani lokaci kuma ta juya ta koma tana kaɗawa a zuwa wani ɓangare. To sannan akwai saukar da ruwa daga sama da kuma raya ƙasa ɗin bayan ta riga ta mutu. Wannan shi ne abu na shida ko na biyar. Abu na shida, wato saukar da ruwa, da saukar da ruwa da kuma raya ƙasa bayan ta mutu. Saboda zafin rana da ake da rani da sauransu, za ka ga ƙasa ta ƙeƙashe. Amma idan Allah Ta'ala ya zo, lokaci ya yi, sai ya yi ta zubar da ruwa, kuma wannan ruwan da shi ne yake raya ƙasa, sai ta fitar da tsirrai wanda mutane za su yi noma, da abin da za su samu ta wannan noman kuma, da shi ne zai zame musu arziki, ya zame musu guziri wanda za su kusan shekara suna ci. Sannan dai abin da suka noma ɗin dai, su dukansu gaba ɗaya shi ne dai za su yi ta ci har zuwa wani lokaci. Wa ma anzalallahu minas sama'i min rizqin fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha. To dama Allah Ubangiji ya yi ta faɗa shi ma wannan, ya yi ta ba mu labari, ya yi ta jan hankalinmu a kan lalle mu kula da yadda Allah Ubangiji yake zubar da ruwa daga sama, da yadda yake rayar da ƙasa bayan ta mutu ta ƙeƙashe. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها حرزوا إن الله أبنجي يكي شوال آيات لقوم يأكلوا وأن آيات شيء قول أنس كده هنكد الله تعالى يسوكر دلوا سنن يتشنجا إسكا وتتهي قوز وتتهي يما وتتهي هبو وتتهي داما dare ya zo, sannan yini ya zo, da sauran duk abubuwan da Allah Ubangiji ya ambata cikin ayar da muka karanta, ya tattare su ya ce ayoyi ne ga wanda suke da hankali. To a wani lokaci Allah Ta'ala ya ce fanzur falyanzuru al-insan ila ta'amihi, shi kansa mutum ya kamata ya duba zuwa ga abincinsa. Anna sababna al-ma'a sabban, mu ne muka zubar da ruwa zubarwa. Thumma shaqaqna al-ardha shaqqan, sannan muka keta ƙasa ketawa. Fa ambatna fiha habban, muka fitar daga cikinta, muka fitar da ƙwayoyi na abubuwan da mutane za su ci. Wa inaban wa qadban wa zaitunan wa nakhlan mata'an lakum wa li'an'amikum, duk don su jame muku jin daɗi ku da dabbobinku. Duka Allah Ubangiji ya ce shi ya yi wannan. To a wannan ayar Allah Ta'ala ya yi umarni ga dukkanin mutumin da yake mukallafi, wanda yake da hankali, wanda yake balagagge, da lalle-lalle ya kalli abin da yake ci. falyanzuru al-insanu ila ta'amihi, Allah Ubangiji ya ce lalle mutum ya kalli abin da yake ci. Ka kalle shi abin da kake ci, ko me kake ci, ko tuwo ne, ko gurasa ce, ko biredi ne, ko shinkafa, ko alkama, duk abin da kake ci a matsayin abinci to Allah Ubangiji ya kallafa ma lalle lalle ka kalli wannan abin ka kura masa ido kayi tunani akan sa kayi nazari sosai akan idan kayi nazarin wato natijar da zaka fito da ita shine zaka gane girman Allah subhanahu wataala da iyawarsa da kudirarsa wanda wannan zai tabbatar maka da cewa ba wanda ya cancanta a ce ka bauta tawa sai shi yanzu idan muka dauki ruwa da Allah ta'ala yake saukarwa za mu ga yadda Allah Ubangiji yake saukar da ruwa akwai hikima da iyawa da tsari wajen saukar da ruwa a mafi yawan lokaci lokacin da za a fara ruwa na farko zaka ga ba a fara malka daga lokacin da aka fara damina za a fara yi ne kadan wani lokaci ma da yayyafi ake farawa saboda kasa ta riga ta bushe akwai bukatar a bita a hankali ana jika ta a hankali har zuwa lokacin da ta gama jika sannan kuma sai a yi ta yin abin da ake kira da malka mun fahimci wannan to wa yake da ikon da zai yi wannan in ba Allah subhanahu wataala ba wanda yake da ikon wannan ba wanda isa ya zubar da ruwa yadda Allah ta'ala yake iya zubar da shi cikin hikima da iyawa da tsari kamar Allah Ubangiji ba sai sa Allah ta'ala ya ce alam tara annallaha yusji sahaban baka ganin yadda Allah ta'ala yake koro gajimarai thumma yu'allifu bainahu sannan sai ya hada tsakanin wato gajimaran da gajimarai sun mai ji'aluhu rukaman sannan sai kaga ya dora daya akan daya ya tuttura su akan daya su ta haduwa haka za gani idan damina tana Allah ta'ala yana ta kokkora su yana ta harhada su a guri guda sai ya tura su ya harhada su a guri guda sai ya ce fatara alwadaqa yakhruju min kilali idan ya gama hadawa kuma sai kaga ruwa yana fitowa daga tsakankanin su kaga wannan tsarin ba wanda yake yi in ba Allah subhanahu wataala to yanzu mu dauka Allah Ubangiji ya saukar da ruwan ya jika kasa da irin tsarin da yake bi wajen saukar da ruwan da kuma jika kasar akwai wanda yake ya keta kasar nan ya fito da tsiro a duk fadin duniyar nan amsa ita ce ba wanda yake ya bara kasa ya keta ta ya fito da tsiro daga cikinta ba wanda yake ya wannan to mukaddara Allah ta'ala ya fito da tsiran gashi ya fito ba wanda ya iya tsagawa ya fito da shi sai Allah to Allah ya tsaga kasar ya fito da tsiran to akwai wanda yake ya fitar da zangarniya ya sa wannan ya fito da zangarniya da take jikin wannan tsiran kaga ita ma ba wanda yake ya fito da zangarniya kuma dukkanin wani abu da yake abinci zaka samu yana da zangarniya ko alkama da shinkafa duk suna da zangarniya da gero da dawa da masara da dukkanin wani abu da ake ci idan ya fito zaka samu yana da zangarniya wadda ita ce dai za ta fitar maka da abincin to idan ba wanda ya isa fitar da wannan zangarniyar in ba Allah subhanahu wataala ba to idan kuma Allah Ubangiji ya fitar da zangarniyar kaga ba wanda ya isa ya fito da kwaya a cikin zangarniyar nan sai Allah subhanahu wataala shi kadai ne zai iya fito da ita kuma in ya fito da ita ba lokaci gabaɗaya guri lokaci ɗaya take fitowa idan shinkafa ce da alkama akwai abin da suke kiransa da bununu ko wani makamanci wannan bununi ko idan mu gero ne zaka ji an ce ana cewa ya sunan wani abin mai dusa-dusan nan humfuna ko na sunan shi ma bununin ne tsara gutto bunini to kaga zai tafi zai fito zangarniyar za ta fito wannan abin ya fito sannan kaga kwaya tana fitowa kadan hatta alkama da su shinkafa duk haka suke idan rana ta dake su wani abu zai fito kamar fure a jikin su da rana ta dake su sai kwana ɗaya kwana biyu sai ya fadi sai kaga kuma kwaya ta fara fitowa to idan kwayan nan ta fito ai zaka ga ba lokacin da ta fito bane take isa a ci tana nan tana daukar lokuta har ta kai wani lokaci da za a iya yin tumu ko har ta kai lokacin da za ta yi kwarin da yanzu kuma za a iya sarewa a ci to har a zo
a zo a sarrafa har a kawo ma kai kuma ka dauka kace kaga duk waɗannan process din duk lomar da ka dauka ya kamata a ce ka tuna waɗannan process a ce ka taba zama kai tunani akan wannan abubuwan da aka bi har abincin ya shigo cikin kwananka ainihin waye gagarumin aikin duka Allah subhanahu wataala ne tunanin yadda ma za a sarrafa din da sauransu duka wane ne ya ba mutane da Allah ubangiji ne ya ba shi yasa zamu ga a wani guri Allah yana cewa wanzuru ila samarihi idza asmara wa yan'i inna fi dhalikum laayatin liqaumin yu'minu ka duba ƴaƴan itacen a lokacin da itacen yayi ƴaƴa ko ka nuna ka duba ƙwayoyin su waɗannan shukokin da aka shuka a lokacin da ƙwayoyin suka fito sannan wayanihi da kuma idza asmara wayanihi da kuma lokacin da suka fito din suka nuna zaka ga sun gama zama abinci kenan ko shinkafa ce ko gero ko masara ko dawa zaka ga sun gama zama abinci yawa ko ma menene zaka samu yanzu kawai abin da ake da bukata shine a girbe kuma sannan a cashe a zuba a buhu a rika dauka ana sarrafawa ana ci Allah ta'ala ya ce inna fi dhalikum la'ayatin liqaumin yu'minun lalle cikin wannan wato akwai ayoyi ga mutanen da suke da imani wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa haka Allah ubangiji yace yana saukarwa da ruwa sajjajan zubo da shi zubowa wadda take mai ban kai zubowa mai kyau zubowa wadda take a cikin tsari sannan linukhrija bihi habban wa nabata dan a fitar da ƙwayoyi da kuma tsirrai sannan wa jannatin alfafa a samar da gonakai waɗanda itatuwansu suke sassarƙe da juna kaga duk wanda yake yin wannan aikin kaga ba wanda ke yin waɗannan ayyukan in banda Allah subhanahu wataala to idan muka kalli waɗannan ayoyin da Allah ubangiji ya ambata guda shida za mu ga uku daga cikinsu Allah ta'ala ya yi ta kafa hujja da su akan cewa zai ta da mutane bayan sun mutu uku daga cikin waɗannan guda shida a gurare da yawa Allah ubangiji ya yi misali da su bayan ya baka misali da su sai kuma ya nuna ma cewa tunda shi ya yi su to ashe yana da ikon da zai ta da wanda ya mutu mun gane mu ɗauki misali na farko wanda shine inna fi samawati wal ard laayatin lil mu'minina ko halitta samai da ƙasa Allah ubangiji ya ce ayoyi ne ga wanda suke da imani to Allah ta'ala a lokuta da dama a gurare da yawa cikin alqur'ani yayi amfani yayi buga misali da halitta sama da ƙasa wajen ya tabbatar maka da cewa in ka mutu zai tayar da kai ko idan kun mutu zai tayar da ku domin wanda ya halicci mafi girma kaga halittar mafi kankanta ita ta bi masa sauki Allah ubangiji yace a antum ashaddu khalqan amis sama ku kuka fi wahalar halitta ko kuma sama to banaha Allah ta'ala yace ya halicci sama din kaga la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas lalle halittar samai da kasa ina da fi girma sama da halittar mutane mai Allah ta'ala yake nuna maka tunda Allah ya yi sama ya yi kasa kuma ka san sama da kasar nan sun fi ka girma domin miliyoyi ne suke tafiya akan kasar biliyoyi ma haka nan wannan samar ta yi wa biliyoyi rumfa ka tabbatar da cewa ta fi ka to Allah ta'ala ya yi ta kaga kai ai dan karami ne cikin abin da Allah ta'ala ya halitta to idan ka mutu ya dawo da kai ai ba bane mai wahala mun gane wannan ko awalam yarau annallaha allazi khalaqa as-samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihin bi qadirin ala an yuhyil mauta bala innahu ala kulli shay'in qadir ba kwa ganin cewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci samai da kasa kuma bai gaji ba saboda halittar da ya musu ba kwa lura da cewa yana da ikon da zai rayar da waɗanda suka mutu bala haka ne tabbas mun gani kuma mun yadda to Allah ta'ala yana da ikon da zai rayar da waɗanda suka mutu domin shi mai iko ne akan komai. Kaga idan ka bi Al-Qur'ani zaka samu a wurare da yawa Allah Ta'ala zai buga maka misali da halittar sama da ƙasa, kuma ya baka tabbaci akan cewa tunda shi yayi sama yayi ƙasa, to ka tabbatar da cewa in ka mutu zai iya tada ka, babu abin da zai masa wahala wajen tada ka. Kuma in kana da hankali da tunani kai ka san haka da gaskiya ne, wanda yayi wannan samar da muke gani, yayi wannan ƙasar da muke takawa, al'amarinsa mai girma ne. Da aka danka mutu wai ya dawo da kai, wannan abu ne mai saukin gaske a gurinsa. A antum ashaddu khalqan am as-sama, ko ka fi sama wahalar halitta ko kuka fi wahalar halitta ko sama? Allah ya ce shi ya halitta ta rafa asamkaha fasawaha, shi ya daga gininta sannan ya daidaita ta, wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha, kuma shi ya lullube daranta da duhu, wa akhraja duhaha, kuma ya fitar da hasken yininta, wal ardu ba'da zalika dahaha, kasa kuma bayan nan shi ya shimfida ta ya meke ta, akhraja minha ma'aha wa mar'aha, shi ya fitar da ruwan da ke cikin ta da makiyaya, wal jibala arsaha, sannan kuma duwatsun da suke cikin kasar shine duk ya kakkafa su, mata allakum wa li'anamikum, don su zame muku jin dadi ku da dabbobinku. Kaga wannan shi yake tabbatar maka da cewa Allah Ta'ala tunda shi ya waɗannan manya-manyan halittun, to fa tabbas dan ka mutu ya dawo da kai ba komai bane, abu ne mai saukin gaske. To wannan shine abu na biyu. Abu na farko, abu na biyu halittar mutane. Halittar mutum Allah ya kafa hujja, ya buga misali da ita a gurare da yawa cikin Al-Qur'ani don ya nuna maka cewa lalle tabbas yana da ikon da zai tada wanda ya mutu. Malam Isma'u ne zo? Na'am? Okay, na waje? To aka rama kallon sai na zo. Allah ce ya yi wannan su, in kuntum fi raibin min al-ba's fa inna khalaqnakum min turabin. Ya ku mutane, idan kuna ga'i da tantama dangane da tashin alkiyama ko dangane da dawo da ku bayan kun mutu, to ku sani fa mu muka halicce ku daga ƙasa. Ko indai kuna tantamar cewa daga Kano sai Kaduna ba za a tashi ba, ko to kar ku manta fa mu muka halicce ku daga ƙasa. Kaga she tunda Allah ne ya halicce ka, ai dan ka mutu ka zama ƙasa, kuma ya dawo da kai abu ne mai sauki, abu ne mai matukar saukin gaske. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وان وان اكي تشي شي اس ابن وائل شيني كاكان عبد الله دان امرو دان اس شيني ماهيفن امرو دان اس من غاني تو سنن اس ابن وائل mushiriki ne, katafarin mushiriki, yana daga cikin waɗanda ya sha ƙalubalantar annabi sallallahu alaihi wasallam. As ibn Wa'il jaki ne ya tutsu da shi a wani guri, ya faɗo ya karye wuya ya mutu. Mun gane a wulakanta Allah Ta'ala ya kashe shi. To ya taɓa zuwa ya ɗauko ƙashi, tsohon ƙashi wanda ya rididdigi, eto gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yana mummurza shi yana cewa may yuhyil izama wa hiya ramim, shine Allah Ta'ala yace wa daraba lana masalan wa nasiya khalqahu, yana ta buga mana misali ga kaho kashi ya dauko ya riddige yana murza shi, amma kuma ya manta cewa mu muka halice shi, shi din da yake wannan din mu muka halice shi, haka kashin ma mu muka halice shi. To Allah Ta'ala yace da shi ka tambaye shi may yuhyil izama wa hiya, qala may yuhyil izama wa hiya ramim, sai Allah yace kul ka ce da shi yuhyiha allazi ansha'aha awwala marra, wanda ya samar da kashin tun farko ma shine zai rayar da shi bayan ya rijiddige, wa huwa bi kulli khalqin alim, Allah Ta'ala yana da cikakken ilimi dangane da kowace halitta, kowace Allah halitta Allah Ta'ala ya san sinadarin ta, ya san formula ta, ya san komai nata, kawai tattabawa za a yi shikenan komai kawai zai zo. Kuma innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, wa yaqulu al-insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya, awala yadhkuru al-insan anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a fa wa rabbika lanahshurannahum washayatin dan adam yana cewa yanzu idan mun mutu haka za a fitar da mu a tayar da mu a rayar da mu a fito da mu a raye Allah ta'ala yace dan adam baya tunawa anna khalaqnahu min qablu mu muka halicce shi tun da farkon farima wa lam yaku shay'an da ai babu shi kwata kwata shekaru 200 babu kowa da yake cikin garin nan babu shi a duniya da suka wuce babu mu babu a tunanin ma za a same mu 200 years back da suka wuce shekaru 200 da suka wuce amma yanzu ga mu da mu nan da shekara 200 kuma tabbas babu mu ko kwaye dai babu a cikin mu ko ko rantsuwa kai nan da shekara 200 ba za a same mu har yan kananan da suke cikin mu ba mun gane ko akwai jariri anan ma sanan da shekara 200 ba za a same shi ya gama duk abin da zai gama ya tafi to ai da ba ma nan ya samar da mu to ai samar da mu da Allah ubangiji yayi ya kamata ya zame mana dalili da hujja ya ta tabbatar mana da cewa lalle Allah ta'ala shi zai tayar da mu fa rabbika lanahshurannahum washayatin Allah ta'ala ya rantsuwa yace na rantsa da ubangijinka lalle tabbas sai na tayar da su da su da shedanin su kaga Allah ya bamu garanti cewa tabbas zai tayar da mu don haka duk wanda yake tantama dan gane da tashi alkiyama halittarsa kadai tana nuna masa cewa bai da hankali halittarka kadai tana nuna maka a'a za a iya tayar da kai bayan ka mutu mun fahimta wanda yayi abu ya sake dawowa yayi irin sa yafi masa ma sauki lokacin da zai yi na farko zai fi shan wahala sama da a ce ya dawo ya maimaita maimaitawa ta fi komai sauki to Allah ta'ala duk yayi mu kuma da yayi mu din nan yayi mu dama da tsari da kasancewa ma dama zai tashi mu tsarin da Allah ubangiji yayi mana shi kadai zai nuna maka cewa kawai zai tashi mu yanzu nan thumbprint din an ce kowa nasa daban har waɗanda suka mutu fa ba a taba duplicating thumbprint ba a duniya to ai kai kasan cewa za a tashe mu kenan tunda kaga kowa an masa nasa daban mun fahimta haka kwayoyin halitta haka wane ne kowa nasa fa daban aka masa duka tun daga kan annabi adam alayhi salatu wasalam har a nada kasa kowa tumprint din sa daban kuma ko ka goge ka yanke gurin ya kone zai iya dawowa na kafarka yana representing na hannunka wani baya iya thumbprint na wani kowa nasa daban ka duba dimbin mutanen da suke duniya a yanzu a kai maka kowa wannan zane-zanen nasa daban kai ka san wanda ya wannan ai dama ya tsara cewa zai tayar da mu kawai ya tsara cewa kawai da lokaci yayi kawai zai tayar da mu kuma mu din ne zamu tashi kamar yadda in ka ta sa tamprint ɗinka in dai wani ya zo bai isa ya bude ba sai da naka mun fahimta kuma yanzu akwai na'urorin da in ka mutu ma tamprint ɗin naka ma suna ganewa cewa ka mutu ba za su bude ba mun fahimta to kaga wannan dole ne ya ja hankalin mu ya kamata mutum ya yi tunani ya sani cewa waɗannan tsare-tsaren da Allah ta'ala ya yi wallahi ya tsara ne don dama zai tayar da mu wannan duk abin da yake faɗa cewa zai mana hisabi za a sa wasu a wuta Allah ta'ala ya kiyashe mu za a sa wasu a aljanna tabbas ne wannan abin babu shakka a cikinsa to sannan na uku kaga shine raya ƙasa bayan ta mutu Allah ubangiji yayi ta faɗa mana a gurare da yawa cewa mu rika kallon yanda yake raya ƙasa bayan ta mutu din kuma yana gwama mana da cewa yadda yake raya ƙasar nan bayan ta mutu haka fa zai tayar da mu ranar alkiyama haka nan zai tayar da mu ranar alkiyama wa min ayatihi annaka tara al-ardha khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat inna allazi ahyaha la muhyil mauta innahu ala kulli shay'in qadir daga cikin ayoyinsa zaka ga ƙasa khashi'atan ta nutsu tana tsaye a guri guda amma fa idza anzalna 'alayha al-ma' da mun zuba mata ruwa akan ta ihtazzat wa rabat sai kaga ta kumbura ta na kokarin fito da duk abin da yake cikin ta Allah ya ce innal ladzi ahyaha la muhyil mauta lalle wanda ya raya ta din nan tabbas shine mai raya matattu innahu ala kulli shay'in qadir lalle tabbas shi mai iko ne akan komai mun gane to akwai ayoyi suna nan cikin alqurani burjak wadanda Allah ta'ala ya ta kafa mana hujja ya ta buga mana dalili da yadda yake zubar da ruwa ya fitar da tsirrai da cewa lalle tabbas in mun mutu kamar haka zai ta yadda don haka yana da kyau dukan mu shiga taitayin mu mu sani cewa duk abin da muke yi yadda wasu suka mutu haka za mu mutu kuma tsarin da Allah ta'ala ya yi mana da tsarin da Allah ubangiji ya yi wa duniyar nan da littafin da ya saukar mana yana ta gaya mana cewa zai tayar da mu tabbas zai tayar da mu kuma yadda ya ce zai hisabin nan lalle tabbas zai hisabi kuma yadda ya ce zai yi sakamako to fa babu shakka zai yi sakamako wasu za su shiga wuta Allah ta'ala ya kiyashe mu Allah ya raba mu da shiga wuta wasu kuma za su shiga aljanna Allah ta'ala ya sa mu aljanna so wannan a takaice shine abin da za mu iya faɗa dangane da waɗannan ayoyi kuma malam sai matso insha Allah kafin ya zo akwai tambaya da aka yi tai dangane da zakatul fitr dangane da zakatul fitr zakatul fitr mun sani wajibi ce akan kowane mukallafi amma wanda yake da iyali to shine zai fitarwa da wannan iyalin nasa zakatul fitr wato duk mai gida kenan wanda Allah ta'ala ya horewa zai fitar da zakar fiddakai wadda ta kama sa'i guda ga kowane mutum daya daga cikin mutanen da suke gidansa zai fitar da sa'i daya to kowane sa'i a cikinsa akwai mudu hudu kowane sa'i cikinsa akwai mudu guda hudu to a baya kuma a yanzu ana ta magana akan taliya da makaroni ya za a fitar musu da zakka ko ya za a fitar da zakatul fitr da su to don haka shekaru biyu ko uku mun zauna da wasu daga cikin dalibai muka lissafa yadda al'amarin yake to sai kuma suke gaya mun cewa sun manta ya kamata a sake yin bayani mun gane to za a iya fitar da zakka da makaroni ko taliya mun fahimta za a iya fitar musu da zakka za a iya fitar da zakatul fitr da su musamman idan an san sa'i daya nauyinsa kilogram nawa ne sannan sai a san su taliya da waye su kuma kilogram nawa ne kaga wannan ne zai baka dama ka san taliya nawa zaka hada don ta baka nauyin kilogram din waye mun fahimta idan haka bata samu ba to sai a san shi mudun nabi nauyinsa gram nawa ne idan an san nauyin mudu daya to kaga wannan zai taimaka maka ka san to gram nawa zaka fitar mun fahimta wajen zakatul fitr to dazu ake cewa nake tambaya su cewa menene nawa ne gram na taliya ko makaroni aka ce 500 ko 500 grams haka ne gram 500 to su kuma abinda suke cewa mudu daya approximately nauyinsa shine gram 510 mudu daya wato takriban zai kama kenan gram 510 to kaga zaka bada mudu nawa hudu haka ne kaga kenan zaka bada mudu zaka bada gram nawa da 40 shi yasa zaka gram 20-40 gram zaka bayar mun gane wanda shine ya kama 2.04 kilograms mun gane da haka gram 2040 shine zakatul fitr na mutum daya mun fahimta wanda ya kama taliyoyi guda hudu da dan abin nan da dan yawa an ka kyautata ma ka ba da biyar mun gane ko to daga ya rage naka kaga wanda idan ta fuskar kudi ne ba mamaki kwanan gero ya fi maka sauki ko kwanan gero ya fi maka sauki amma kuma ka kyauta matukar kyautatawa gaskiya in ka ba da taliya guda biyar ka kyauta matukar gaskiya dan wahalar da za a sha kafin a sarrafa geren nan to dandanan kai har an cinye ma taliya mun fahimci wannan so dama watakila waɗanda suke da niyyar su yi da taliyar ina ga in Allah ya yarda za su yi da taliyar in Allah ya yarda Allah ubangiji ya ba su karfin gwiwa su ya kara musu arziki su samu a yi da taliyar a yawaita mutane ta ba su taliya su ta ci insha Allah da makaroni da haka kafin malam ya yi mana nasiha idan malam ya mana nasiha kuma malam zai zo ya yi mana addu'a insha Allah muna godiya da addu'a ta musamman ga kowa da kowa kowa da kowa Allah ya saka kowa da kowa da kai sannan akwai addu'a ta musamman da godiya ga ƴan midiyar mu ƴan midiya sun yi kokari matukar gaske za a zo ai ta makala wannan abubuwan ana ta dorawa Instagram da Facebook da ina ne da ana ta kokarin yadawa wannan ba karamin aiki bane ba duk wanda yake harka irin ta wannan social media ya san abu ne mai wahalar gaske kuma abu ne mai cin rai amma zaka ga suna da kokari kware da gaske wajen tsayawa a yi wannan abu so Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi wallahi wasu lokuta da dukiyar su ma suke yi na'am wani lokuta ma da dukiyar su suke yi mun fahimci wannan su suke sa wa yake da suna data da kudin su su yi da abin da su
ciyawa ya turo ne a gabatar da sakonsa da shi zai zo to kuma yana dutse bai samu zuwa ba ta ci muku Allah ya ce aci yana addu'a yana kuma nuna goyon bayansa da kuma duk
to bari mu gama taimaka baka ai kai babban bako ne wakilin ciyawan ne kaga kai babban bako ne to sannan Allah ya saka musu da alkhairi sannan kun ga kullun sai mun ci dabino haka ne ko kuma ba shakka wannan dabino yana da pressure din mu sosai ko ni kaman ni kun ga kaman ni ko ni Allah da shi ma nake sawa ne dabino nake sawa dan in kai sawa da dabino ba za ka sha wahala ba wallahi wallahi ba za ka sha wahala subhanallah yanzu ku tsaya yanzu annabi da ya ce a yi sahur annabi da tuwo yake sahur a tunaninku annabi da tuwo yake sahur da mai annabi yake sahur da dabino yake sahur a yin kana son ka samu albarkar ai ka yi sahur da dabino yau ka ga yadda za ka ji wallahi lazim ni wallahi da wannan dabino da shi nake sahur wallahi da shi nake sahur na ce wannan ya ishe na sha ruwa shi kenan kuma in ka gani sai ka ce bana azumi wallahi mutane da yawa sai su an yau ka kada azumin nan ko ciyarwa kake yi so ragwanta ce irin tawon wai ba kwa lura dalilin da kai dore ka fi rikishin shan wahalar azumi ko mutane ba sa lura da haka dalilin da kai dore subhanallah to sannan bayan nan za ku ga akwai ruwa da ake kawowa za a zo a ba mutane ruwa su sha mu ma kuma za a ba mu ruwa mu sha wani lokaci har mu tafi da shi gida waɗannan mutane Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi ubangiji Allah biya su da gidan aljanna Allah ya kara bunƙasa arzikinsu sannan akwai sauran ɗalibai waɗanda suna ta ba da shawarwari suna ta tuna mun wasu abubuwan na manta wasu da kaza-kaza suna ta ankarar da mu da haka Allah ya musu albarka ubangiji Allah ya saka wa kowa da alkhairi sai me okay mai rabon dabino shi ma to Allah ya saka masa alkhairi amma sai rabon dabino da wanda suke ba mu goro da sauransu da Allah ya saka kowa da alkhairi tabbas amma da tafsirin ya zama engaging sosai ya zama akwai activities da yawa a cikin tafsirin so Allah ubangiji ya saka kowa da alkhairi sannan daga ƙarshe kafin in sallama abin magana zuwa ga malam akwai visitation da zamu kaiwa dattijan izala waɗanda su suka tsaya tsayin daka har sunna nan ta kafa a garin waɗanda wasu ma an manta da su akwai makocin maje na kargo akwai irin su mai famfo mun gane akwai su da yawa waɗanda suna nan sun tsufa waɗanda su ne suka sha faɗi tashi to ba ma so a ce an manta da su ya kamata a ce ake zuwa ana sanin halin da suke ciki wanda yake da buƙatar taimako a taimaka masa yadda ya kamata da sauransu so insha Allah za mu fara wannan visitation ɗin ranar sallah ta biyu ranar sallah ta biyu insha Allah karfe 9 zuwa 10 za mu haɗa a nan masallacin kun ga kenan astronomers suna cewa tabbas za a yi sallah ranar Lahadi to kuma sai abin da Allah ya yi ko to in an yi sallah Lahadi kaga litinin kenan karfe 9 zuwa 10 za mu haɗa nan duk wanda yake da abin hawa sai ya taho da shi za mu je sai mu je mu gaishe su mu kuma nuna musu cewa abin da suka shuka ya tsiro kuma yana naira ta yabanya ba a daina ba ana nan ana ci gaba da na'am so insha Allah za mu yi wannan visitation din dan akwai dan uwa malam kashi da yazo muna tare da shi ko da wani lokaci muna masa sanar da zuwa Allah ta'ala ya kara lafiya amin malam bismillah muna addu'a yi mana malam bismillahir rahmanir
rahim wa ba ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
duk shi gaba da yi ko
ba doguwar magana ni zan yi ba duk maganar da zan yi ta ne ni a dan takaice kusan kamar yadda malam ya gayyace mu a sanyawa abun albarka dama mu muna gefe-gefe ne